الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما تكلم دا سورارم دا مهل ارتاونا مسلاتي أيو رانا اللي تنن بقوي قوات رمضان ألف أريه إدى أربعين دبيو هجرية wanda ya kama 19 ga watan 4/2021 miladiya. Allah ya hada mu a masallacin area 11 wanda ke kusa da hukumar FCDA a cikin Abuja birnin tarayya a Najeriya, domin ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma wanda wannan shine zaman mu na shida, majalisi na shida a madarasi na biyar a cikin ayoyin 96, 97, 98 da 99 a wannan sura mai albarka ta suratul tauba, wanda kamar yadda muka yi ajiya saboda muna da guntun karatu a aya ta 99 za a sake karanto ta domin mu dora daga nan. Bismillah al-Rahman.
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله
a ƙarƙashin wannan aya mun ba da tarjumar ta'adiyya cewa Allah yana cewa a cikin mazauna ƙauye akwai waɗanda suka mayar da abin da suke ciyarwa na sadaka da zakka a matsayin aikin da zai kusantar da su zuwa ga Allah da kuma neman addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah ce ku saurara, lalle ku aikin nan kusanci yake ƙara musu zuwa ga Allah, kuma da sannu Allah subhanahu wata'ala zai shigar da su cikin rahamarsa ita ce aljanna. Hakika Allah subhanahu wata'ala mai yawan gafara ne kuma mai rahama ne. To abin da ya rage mana ba mu karasa ba a matsalolin shine matsalar da muka kawo wa'ensu ma'anoni da suke da kusanci da juna wanda suke da alaka da ƙauyanci da birninci. Yawancin an ce ƙauyanci to sai kaga ana magana rashin wayewa, rashin budewar ido, duhun kai, rashin tarin ilimi da kuma abubuwa na more rayuwa. To sai muke dan warware wasu ƴan matsalolin dan kar a dinga cakuɗa abubuwan da ba a cakuɗa kike ba. Mun faɗa al-habara, mun ce shine al-juz'ul maddi min al-thaqafa, bangaren amfani da ilimi da kuma fasaha da kimiyya wajen gina rayuwa da kuma sauƙaƙe al'amuran rayuwa. A taƙaice wannan shine habara. Ana iya cewa wannan wayewa, amma dai ba ta cikin larura ta wayewa. Za ka iya samun wayayyun mutane a inda babu abubuwa na more rayuwa ko saboda talaucin ƙasar da suke ciki ko kuma saboda zaɓinsu, amma kuma wayayyu ne. Kamar misali, idan ka kewaya wa'insu guraren, za ka ga in sun gaza samun fridge da za su sa ruwa ya sanyi, to sai kaga kuma suna da wata fasahar da suke sanyaya ruwan wanda watakila ita kuma ta tsara da tsara lafiyar da fridge shi kuma baya yi. An gane? Misali, duk inda aka samu mutane to za a samu laifi, duk inda aka samu laifi kuma ana buƙatar a samu hukuma da za ta tsaya wajen kawar da laifi, dole a samu dokoki da ƙa'idoji da horo. To za ga kowace al'umma tana da hanyar da take bi wajen horar da masu laifi da kuma tatsar bayanai na sirri da za su yi mata amfani wajen tsaro. To akwai a al'ummar da watakila in ka je sai ka ga hanyar da suke bi wajen tatsar bayanai na tsaro da kuma ladabtar da masu laifi, za ka ga classical hanya ce irin ta dace, amma kuma ta ishe su tana biya musu bukata. Wasu kuma za ka ga sai an yi amfani da kayayyaki na sadarwa da sauransu. Yanzu a saboda habara, idan ka je kasashen da suka ci gaba, akwai laifuffukan da yanzu an daina yin su. Ba wai an daina yin su gaba ɗaya ba, ana nufin ko an yi su ma sai ta tashi. Akwai inda in dai aka yi kisan kai sai dai in a ga dama a kyale wanda ya yi, amma ko inda zai iya haƙa rami ƙasa ya shige sai an kama shi, sai dai in ya mutu a ƙasan. Dama kuma wanda duk zai iya mallakar zuciyar da zai iya kashe ɗan adam ɗin da bai ji ya gani ba, to ba shi da haƙƙin ci gaba da rayuwa a ban ƙasa. In dai ba kuskure ya yi na dama ba, shi ma kuma a musulunce, musulunci ya yanke masa hukuncin kisa. Allahumma sai dai in an bi wata ƙa'ida ta gane cewa ko akwai kuskure ko kuma su waɗanda ya yi wa kisan sun yafe, sai a yi masa tara ta diya mai tsauri. To watakila akwai inda in dai aka yi kisa to ba yadda za a yi wanda ya kisan ya tsira. Akwai inda in dai aka yi sata, in dai ɗan adam ne ya zo ya yi amfani da hannu ya ɗauka, da an zo da kayayyaki na zamani saboda habara in aka haska wurin, to zai sansana duk ɗan yatsan da ya taɓa wurin. In ya sansana kuma shikenan zai isar da saƙon zuwa duk wata kafa da ta shiga da fita da cinikayya ta ƙasar. To a duk lokacin da aka samu haka, kuma da zarar mutum ya zo ko me ya taɓa inda aka tsora shi a kan sikana ɗin, sai an ga alamar cewa ya yi wani abu. Kaga wannan hadara ce, amma ba wai ita take nuna ci gaba na tilasta. Mun faɗi saƙafa ita ce ilimi da al'adu da adabi da addini na al'umma, wannan ita ce saƙafa. Sannan ita saƙafa ita ce take bambanta tsakanin wane da wane, amma hadara ba ta bambanta tsakanin wane da wane. Da saƙafa ake gane mutumin kirki da wanda ba mutumin kirki ba. Saboda addini yana ɗaya daga cikin abin da ake gadarsa, domin idan ka je al'ummar da take rayuwa a inda majoritinsu kiristoci ne, to za ka iya gane su ta hanyar abubuwan da suke yawan yi, ta hanyar hatta ban al'ajabi in abu ya ba su mamaki kalmomin da suke furtawa a bakinsu, za ka gane cewa mutanen gari kaza ne. To wannan shi ne ake kira alhuwiyya. Alhuwiyya shi ne da Turanci ake cewa identity, wanda yanzu ake ta yaƙi a kan ya za a yi a ɓatar da identity na musulmai. Duk wani abu da ya shafi musulunci da musulmai, to duk masu ƙoƙarin ganin kar a zauna lafiya cikin waɗanda ba musulmai ba, burinsu shi ne a goge duk wata alama da za ta nuna cewa wani musulmi ne. Ka ko harafai ne na larabci a kan kuɗi, to burin wasu shi ne a ɓatar da wannan harafan, domin ai suna da alaƙa da addinin wasu mutane. Amma yayin da kuma za ka iya zuwa ka ga Red Cross, ka ga cross iri-iri, ka zo abin nan, ka zo harka asibiti ka ga macijiya da wani abu wanda alama ce ta addinin waɗansu ko saƙafar waɗansu, ka zo harkar shari'a ka ga wani wata mace an kamar a gicciye da wani abu mai kama da cross, wanda shi ma da identity ne, huwiyya ce. To amma mu saboda musulmai muna da infitah, shi yasa ba komai ne muke tayar da hankalinmu a kai ba, sai abin da muka san cewa zai ci karo da aqidarmu da addininmu. To kiyaye saƙafarka, addinin musulunci yana son wannan. Shi yasa misali yanzu a arewacin Najeriya za ka iya fitowa ƙarar ka ce haramun ne a bar mutum ya ja sallar juma'a da ƙananan kaya ba hula. Gashi dai ba ka da nassi a cikin Alƙur'ani wanda ƙarar ya ce haka, amma saboda a tsarinmu shi ne limamai ba sa saka irin waɗannan kayan, ba wai su ma hau minbari su yi huɗuba ba, a gansu a gari ma in dai ba akwai wani dalili ba, kamar a ce babban mutum ne kuma ɗan agaji ne, to an saba a saƙafar ‘yan agaji suna sa ƙananan kaya. Wataƙila ma in za su yi atisaye ko kuma za su yi ko convention in suna yi na zaɓe, ko kuma in za su yi me ake abin da ake yi duk shekara, irin to a iya cewa semina din amma yafi kama da convention ko wani abu misali in za a irin wannan sai kaga sun saka ma hatta kaga an saka shat haka an saka hana sallah an san hana sallah ko irin hulan nan speaker to sakafa ita ce ake so lalle a kiyaye ta amma misali idan ka je Uganda sai ka hau ka sa suit ma kai kudu baka su haka ma yafi wata kila su kuma an ka sa musu babbar riga shine wata kila kai abun nan don akwai wanda ya kalle mu sannan muna almajirci yace mana shi ya rasa gane me yasa ƴan Najeriya suke almubazzarai nace me yace kayan da za su ishi mutum biyu mutum ɗaya bayan ya dinka kuma ya sake dinka wani ya sake sawa nace to mu kuma a wajenmu da kuke daura zani ku ƴan daudi ne in kuka zo wajenmu mu namiji ya saka zani ɗan daudi ne yace to ai su zani cikan mutunci kenan ai manzon Allah ma ya daura nace shi ma din dai a garin su ana daurawa ne hatta a wajen Timaka Annabi sallallahu alaihi wasallam an kawo masa naman damu ba kauyanci bane da aka kawo masa sai kiti dan kan ran mutumin ya bata sai ce innahu laysa fi ardi qawmi fa wajadtuni a'afuhu saboda babu shi a Makka shi yasa nake kyamarsa misali wani zai ce maka ai shari'a ta halatta tun fara to amma kuma shari'a ta halatta ba ta sai tilas kowa sai ya ci ba akwai wanda su a garin su in an tun fara mutuncin ka ya zube to dole a kiyaye wannan wannan sadafa ake kiranta duk da cewa Bature ba shi da kalma guda ɗaya da za ta fassara maka sadafa ita ma civilization yake ce mata amma ba ita ce civilization ba mu a tsarin mu na addini da kuma larabci akwai abin da ake kira almadaniya to wannan almadaniya ita ce take bada ma'anar civilization din shine birnanci shi kuma birnanci shine iya amfani da mafiya yawan abubuwan da suke kewaye da kai dan binni shine wanda ya iya sarrafa ko ta'amuli da abubuwan da yake tattare shi ko kai amfani da kalmar da ka ce dan gari saboda ka yan gari sune madaniyun misali na baku misali garin da ba lift irin lifta dinnan da take daukar mutane ta kai su sama ba laifi bane ka ga mutumin da a al'ummar su shine kat amma in yazo kuma wajen da babu abun a garin su sai ka ga yayi turu ba a ce masa ba kauye dan yayi haka saboda ai shi ma akwai wani abin da a garin su in ka zo kai ma haka za kai dan haka Allah ya kasa kowa ya ba su irin birnancin su shi kuma birni shine wurin da canje-canje suke yawan bujiro mata saboda yawan al'ummar da take taruwa a birnin wannan in ka koma a sociology ake karanta shi a ilmul ijtima dan haka kasancewa ka dan binni ba wai kishiyar dan kauye bane da darura an gane ko to sai akwai abin da ya kira at-taqaddum ko ar-ruqi shine development ci gaba zaka ga yawanci an fi samun ci gaba a birane abin da ke nufi da ci gaba shine bunƙasar addini da tunani bunƙasar addini da tunani da kimiyya da fasaha da ilimi to duk inda wayannan suka fi bunƙasa to an fi samun ci gaba yanzu misali da Najeriya da Switzerland ina ne aka fi ci gaba to yana da kyau ka tambaya ta wani bangare idan kana nufin ci gaba ne a common sense da kuma normal perspective na kowa da kowa ka iya cewa Switzerland sun ci gaba amma misali ta fuskar tsaro an ce sai ba dan sanda ba da saboda to ba rigiman ma ba tarzoma ta fuskar tsari sun fi mu amma in aka zo ta fuskar tunani na addini Switzerland a 1997 bayan rattaba hannu akan doka ta halaccin halattaccen unan bakin wake aka buɗe farkon asibiti a 1997 Dignitas Clinic na wani tsohon lauya wanda shi in mutum ya gaji da rayuwa zai iya zuwa a kashe shi kuma kafin nan ma sai ya yi rijista dala 700,000 ai fan 700,000 ka buga ka ga fan 700,000 nawa kenan to sannan sai kuma a zo a hada shi da likitocin kwakwalwa da na zuciya a yi masa test a duba lafiyarsa lau ba wani abu bane a duba kwakwalwarsa lafiya lau a duba bincike akan tsaro da komai ba wani yawa laifi yake so ya mutu ba a duba iyalansa a duba komai duk gaba ɗaya an tabbatar da cewa eh wannan kawai gajiya ne watakila wani kawai sa'a ce ya ga ba shi da ita ko ya ga mutane suna yi gani gani ko matarsa ta bijire masa ko shi duk sanda ya sai mota sai ta lalace dan haka gwanda ma ya mutu sai aka ga wai wannan ma yana da yanci ya kamata a bashi wannan haƙƙi wannan dokar an kai ta parliament na Ingila ya fi so shurin masaki duk sanda aka kai ta members din sai su baro ta suke su yadda ba to sai kawayen su Switzerland sai su kuma aka sawa dokar hannu sai zanto masiyayon kwastomomin diginta clinic din daga Ingila suke tawa daga UK suke zuwa to shine abin ya dane su ɗanyi su mahukunta UK din kuma sun ce akwai yanci sakakken yanci saboda ci gaba irin wanda suke da shi akwai sakakken yanci to amma ya za a yi mutum yana so ya mutu wai ka hana shi mutuwa to daga baya in mutum za a kashe shi ya tabbata za a kashe shi sai ya biya fan 9,000 wannan hadda ladan su waɗanda suka kashe shi su samu su goge gumin da ke jikinsu a ɗan wanke wuƙar hadda komai za a yi lissafi sai kuma a kashe mutum sai kuma shi kenan a je abin da shi summa ila al-jahimi wa bi'sal maqis to wannan ci gaba ne su a wajen su ta fuskar yanci ci gaba ne amma mu a wajen ba za mu taɓa sa shi a matsayin taƙaddum ba it's never a development to a kula sosai ba kowane ci gaba ne ci gaba ba wani lokacin ci gaban da hadara ta haifar it's more harmful to the society than good bindiga ci gaba ce ko ba ci gaba ba ce amma yanzu bindiga ta zama mana bala'i saboda ita 'yan ta'adda suke ta'addancinsu watakila da ta ƙarfi ne ai akwai mutumin da wallahi 'yan kidnappers sun suka tare shi gabaki ɗayansu in za su taru sai ya gama da su da akwai wanda ƙaura ne shi a inda yake amma in aka ce da bindigan nan me gamba ya ce ne mai waƙar ɓarayi ya ce in dai ƙarhe ba ya cinka to baƙin harsashi na hasa ka kuma haka ne baƙin harsashi nan da kake ganinsa maganinsa ɗaya shine a ce ba kai aka harba ba amma in dai kai aka harba to kawai sai dai Allah ya kiyaye to kaga wannan ci gaba ne amma kuma ta wani ɓangaren ci baya ne don haka kan mutum ya ji cewa rashin abu kaza da kaza ya mai da shi ya zama ba kawai ba haka ba ne abu na ƙarshe akwai abu da ake kira al-infitah shine buɗewar ido buɗewar ido shine amfani da wayewar wa'ensu domin maslahar rayuwarka wannan shine buɗe ido mutum ne yana rayuwa a wani gari sai ya hango a wani gari daban da ba garinsu ba akwai wani abu da yake sauƙaƙe rayuwa sai ya aro shi ya kawo shi garinsu to amma daga cikin sharɗan wayewa dole akwai ilimi a ciki domin sai ka ga abu tukuna ka san shi sannan za ka iya amfani da shi wanda yake mai duhun kai shine wanda ba idansa a buɗa ba wanda yake shekara da shekaru a iya tsarinsa yake tafiya a shekara da shekaru a tsarinsa yake tafiya wanda ita kuma wayewa infita ɗin nan ana ɗaukar mata matakai da yawa gwamnati tana ɗaukar wannan matakin ƙungiyoyi suna ɗaukar mataki na buɗewar ido makarantu haka sannan wato ɗaiɗaikun mutane ma suna ɗauka misali manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana makka da tsanani ya tsanani ba kwa taɓa mamakin ya aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya san habasha bai taɓa zuwa ba fa bai taɓa zuwa habasha ba fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama iya wuraren da ya je a duniya dukkansu sanannu ne ko ya zo Najeriya hato ko ya je Misira ko ya je Sudan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai wani yawo duniya ba a inda yake ma duk inda ya je an rubuta kaga bai tsallaka teku ba sallallahu alaihi wasallam amma ku ji maganar da ya gaya muku tawayayye mai idansa a hankalinsa yana kan al'ummarsa ya ce ku tafi can garin akwai sarkin da ba a cutar mutane a wurin kaga wannan infitah ne kana wurinka amma ka san me ke faruwa a wuri kaza da kaza kuma a lokacin ba rediyo ba TV ba internet ba labarai ya ji ba kuma ba wai komai ne dole sai an mai wahayi ba akwai sanda ubangiji yake kyala manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan ya gwada muku cewa shi kankin kansa a matsayinsa na mutum ma ba ragon mutum bane to su ma sabon dole ka yaba musu sun je garin da ba yare ɗaya ba domin su larabci suke su kuma can yaran habasha suke ba fata ɗaya ba su farare ne can kuma baƙaƙe ne kallo ma ya ishe ba addini ɗaya ba su musulmai ne can kuma majoritin su kristoci ne sai masu bautar gunki sannan hatta yanayin tunda inda suka je ai tsakanin Eritrea ne da Ethiopia ko to Ethiopia da Eritrea yanayin su ba irin yanayin Makka da Madina bane amma baka taba jin an yi recording ko test daya ba na cewa wani ya lalata musu abu kaza ko wani yayi kaza kai ko anan ya isa ka gane cewa sabon manzo Allah sama wayayyin mutane ne kai in ta kama har cikin coci kike shiga su fita manzo Allah sallama ya kance ku ba mu labarin me kuka gani a Habasha sanda bayan an dawo Madina kamar yadda ake cike cikin sunan Tirmidhi anan manzo Allah sama yana so tunda wayannan sun gani da idon su in akwai abin da shi ma bai zo kansa ba to a gaya masa Hawwa ta tace sai suka ce ya Rasulullah wata rana muna tsaye sai ga wata mata cikin masu bautar su wata tsohuwa ta dauko ruwa a tulu a cikin sunan Tirmidhi tana tafiya sai wani saurayi daga cikin matasan su yaje ya sa hannuwansa a tsakar kirjinta ya danna ta sai ta fadi sai tulun ya fashe sai ta ce sata'lamu ya ghudar ya kai mayaudari zaka sani ran da Allah ya tara na farko da na ƙarshe ya sanya kursiyunsa ya ɗauko ma'auni ya aza zaka gane matsayina da matsayin ka manzo Allah ya dinga jira sai na wallahi tayi gaskiya wallahi tayi gaskiya wallahi tayi gaskiya ba musulma bace amma ta kawo wani abin da bai ci karo da na musulunci ba saka manzo Allah da ce wannan arniya ce mu wannan arnanci bane a sai ma yaji wani abin da yake daidai da tsarin mu ne mu ma mun yadda akwai ranar alkiyama mun yadda za a tara na farko da na ƙarshe mun yadda Allah zai aje kursiyunsa mun yadda Allah zai aje ma'auni ko mun yadda Allah zai hukunci tsakanin mutane wannan ita ce wayewa da budewar ido Ummu Salama take ce ma ya Rasulullahi mun shiga cocin su mun ga hoton Annabi Ibrahim da hoton Annabi Isma'ila yastaqsimuna bil azlam gashi suna cata manzo Allah ya ce maƙaryatan banza ƙarya suke yi Annabi Ibrahim bai taba yin haka ba Annabi Isma'ila bai taba yin haka ba kuma waɗannan su ne mafi sharrin halitta idan bawa nagari ko annabi ya mutu sai su gina masa masallaci a inda za a binne shi kuma sai su yi mutum-mutuminsa kaga aka samu abin da ya contradicting da addinin mu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kushe shi duk abin da ya ci karo da addini ba sai amma sun iya hakura sun ci abincinsu wannan shine infita in ka je inda ba za ka cutu ba in kai amfani da waye wato sai kai amfani da ita yaya mai hukuncin mutum yana Najeriya a arewacin Najeriya kuma sai ya tafi Belgium sai kuma ya sa kananan kaya ka je ka sa dogayen kayan ka gani mana sai ka mutu saboda sanyi kananan kayan ma sai an hada da dabaru sai ka sa irin waɗanda suke iya kare sanyi da haka dan an dau hoton ka an nuna ga ka sa kananan kaya anan kuma ga ka da gemun ka watakila ya kai kirjima ba komai a tangarin ba matsala bane an fahimci wannan ko wannan sune packet din da muke so mu sa a ƙarƙashin wannan ayoyin tsakanin nassoshi da kuma abubuwan da suke da alaka da rayuwa kamar yadda muka faɗa a cikin muqaddimar tafsirin mu cewa za mu haɗa tsakanin addini da rayuwa to sai aya ta gaba da Allah subhanahu wataala yake cewa Allahumma ya manta cewa ya karanta mana wa min al-a'rab man yu'minu billahi wal yawmil akhir wayannan sune mu'minai a cikin kauyawa ko a cikin mazauna kauye wanda ubangiji ya cika musu haƙƙin su na yabo da kuma kirari kuma wayannan sune kishiyar wa'anda suke ashaddu kufran wa nifaqan da kuma allazina yattakhizuna ma yunfiquna ala rabbi kenan alqur'ani kuma yattakhidhu ma yunfiqu maghraman wa'anda sune kishiyar su to ubangiji subhanahu wata'ala yayi bi su anan an samu asar da su cewa su ne banu muqarrin a kabilan muzaina wanda su Allah subhanahu wata'ala ya saukarwa da wannan aya ko ya saukar da aya akan su wanda a cikin su akwai abdullahi ibn mughaffal al-muzani wanda aka fi sani da zulbijadai wanda mun dan taba kissarsa a baya wanda suna cikin waɗanda suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama saboda lokacin da aka ce a fita yakin sai suka yi yakana suka kasa zuwa su ce ba su da abin da za su tafi yaki sai da suka gane ta kare gaba ɗaya za a tafi sannan su suka ce ya rasulullahi a samu abin da za a dora mutum da Allah ce la ajidu ma ahmilukum alai ku yi haƙuri to kuma ga su daga ƙauye suke ba su da kowa a binni tawallau sai suka koma wa a'ainun tafidu min ad-dam'i hazanan Allah ya jidu ma yunfiqun saboda bakin cikin ba su samu dukiyar da za su tafi yaƙi da ita ba al-imam ibn jarir al-tabari Allah ya ji ɗansa da rama ya rawaito a cikin tafsirinsa daga ibn jurayd da isnadinsa zuwa ga ibn jurayd da daga mujahid ibn jabar Allah ya ƙara yadda a gare shi ɗaya daga cikin tabi'ai yake cewa wa min al-a'rab man yu'minu billahi wal yawmil akhir hum banu muqarrin min muzaina وهم الذين نزل فيهم وعلى الذين ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا اعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون ايه 92 sannan ya koro hadisi da isnadin sai ya haddasana ahmad qal haddasana ja'far an al-bukhtari ابن المختار العبدي قال سمعت عبد الرحمن ابن مغفل قال كنا عشرة ولد مقر فنزلت فينا يتي مو غومني daga kabilar banu muqarrin akan mu Allah ya saukar da wannan ayar cewa wa min al-a'rad Fakhruddin Razi a cikin at-tafsir al-kabir yake cewa ka sani cewa Allah subhanahu wa ta'ala lamma bayyana annahu hasalat al-a'rab man yattakhidhu infaqahu fi sabilillahi maghraman bayan Allah ya gama bayanin wa'anda suke mayar da abin da suke ciyarwa a matsayin kamar tara akai musu bayyana aidan anna fihim qauman mu'minina salihin sai bayanin cewa a cikin su akwai mu'minan da suke akwai wa'anda suke mu'minai kuma nagari mujahidina wanda da su ake fita yaki masu kokari yattakhidhu infaqahu sabila fi sabilillahi maghnaman su wa'antan suna ganin maghraman ne su ko wannan suna ganin maghnaman ne in ma sun ciyar kan adana musu ake wannan shine halin mumini duk abin da ka dauka ka bayar to a matsayin ka na mumini kana saran cewa fa huwa yukhlifu Allah zai mayar maka kuma ran alkiyama in aka baka sai ka gwammace da ma dai rayuwarka duk ciyarwa ce haka zaka dinga bi in aka ma fara nuno maka aka fara maka projecting aka fara baka preview na abin da zaka tarar a lahira dab da zaka mutu sai ka dinga cewa ya ubangiji da ma ka jinkirta min ila ajalin qaribin fa as-saddaqa a dan dawo da ni man an dan ƙara yin sadakar wannan kafiri ne an ba da labari akan kafirai amma mutumin ma za ta yi haka so da yawan ladan sadakar to su ma a cikin ƙauyawan akwai wanda haka suke irin yadda na binni suke su ma haka suke to shine yace wa'lam annahu ta'ala wa safa hadha al-fariq bi wasfayn in zi Fakhruddin Razi yace ka sani Allah ya sifanta wannan tawagar sifa biyu wal awwalu kanu mu'minan billahi wal yawmil akhir ita wannan tawagar ta mu'minan ƙauye na ɗaya dai sun yi imani da Allah da ranar lahira والمقصود التنبيه على انه لا بد في جميع الطاعات من تقدم الايمان وفي الجهاد ايضا كذلك وتدول دي وتا داعا ده زكاي الله سي كاي ايمان شي سا الله سي من يؤمن بالله واليوم الاخر سي سي ويتخذ ما ينفق قربات تاجت من ايديا شيني دان سكي شيانتي واند سو سكي غنن تارا اكاي مسو تو اما سي اكا داو نان sai aka ce su wa'annan kafin a yi maganar cewa su ba su ɗauka a matsayin tara ba ce sun ɗauka a matsayin adashe ne na gata to amma sun yi imani da Allah da ranar lahira saboda shi adashen Allah ana ɗaukar sa ne ranar gobe alkiyama duk abin da za a baka anan bonus ne amma haƙiƙanin sakamakon ka sai an koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala rabbul izza. Na biyu kuma kaunuhu bi haythu yattakhidhu ma yunfiqu qurbatan 'inda Allah wa salawati ar-rasul. To Allah yace wa yattakhidhu ma yunfiqu, kuma yake daukar abin da yake bayarwa. Me infaqi ne? Asali al-infaq shine karewar dukiya, wannan a lugha kenan. Allah yace wala taqtulu awladakum
wala taqtulu awladakum min imlaq
khashyata
nahnu narzuqukum wa iyyahum.
Daya zaka dauko daya.
Wala taqtulu awladakum khashyata imlaq
khashyata al-infaq
nahnu narzuqukum wa iyyahum.
Na batar da kai ne Allah subhanahu wa ta'ala ce idan la amsakt walau idan la amsaktum khashyata al-infaq. Wannan nake so ka dauko mana. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa da a ce taskar a hannunku take khaza'in rahmatir rabbika, da a ce taskar rahmar ubangiji a hannunku take ku mu mutane, idan to da a wannan lokacin la amsaktum, wallahi da sai ku rufa taskar khashyata al-infaq dan tsoron kar ta kare. To sannan sai ake cewa al-infaq ake gaya wa fitar da kuɗi domin biyan wata buƙata. Shi yasa anfaqtu fi kaza, na kashe kuɗi akan kaza. To daga baya sai aka tanadar mata wata tsukakkiyar ma'ana, ake magana akan ciyarwa ta abinci. Amma ko kuɗin makaranta ka bayar shi ma infaqi ne, ko kuɗin gina masallaci ka bayar shi ma infaqi ne, ko kuɗin ɗaukar nauyin shiri ka bayar a rediyo ko a talabijin shi ma infaqi ne, ko almajirai ne za su tafi karatu, za su tafi neman karatu jami'a, sun samu jami'a ka taimaka musu suka ijra'a suka yi wa takaddun su samu da sauran, shi ma infaqi ne. Filaka wa yattakhidhu ma yunfiqu, suke daukar kuɗin da suka kashe, ba wai kadai abincin da suka bayar ba, kankan ku ana yin sa akan abinci ko wanin sa. To ma yunfiqu din nan, abin da suke kashewa a ina suke kashe shi? To shine Ibn al-Jawzi Allah ya ji kansa da rahama a cikin Zadul Masir yace akwai maganganu biyu. Wa yattakhidhu ma yunfiqu fil jihadi, domin ya dace da tarihin wayannan mutanen, a cikin su akwai wayanda in za a fita yaki in suka kawo kudin, to sun dauki wannan kudin a matsayin kusanci zuwa ga Allah da neman addu'a. To ya zamu yi mu sashi a rayuwar mu ta yau da kullum? Da yawan mu, musamman wayanda suke iya bada dukiyar su akan ayi aikin alkhairi, wani lokacin suna rena abin da aka yi. Ko mutum ya ga ya bayar kuma ba a yi ba, shi da idansa bai ga an yi ba, to sai ce gobe zai ƙara bayarwa. Wannan kuskure ne, la'alla an yi ta inda baka sani ba, la'alla an yi ta inda baka sani ba. Kai ka bayar ne dan dole sai ka ga an yi, ko ka bayar ne qurbatin inda Allah wa salawatir rasul? To inda ba kai sai ka gani da idanka ne, to ka sharɗanta sai ka gani da idanka. Duk da cewa haramun ne kullat tahrim ga shi wanda yake manajan project, shi wanda aka bawa infaqin wakili ne fa, kuma sai Allah ya tsaya da shi ya tambaye shi, shi wajibi ne abin da ya dace. Amma akwai wanda za su ce to ni fa gaskiya sai a zo a tambaye ni sai in bayar, ni ina sa ran fa kaman ma ba bayar ba yi ake ba. Musamman in aka samu irin talakawa waɗanda suke da gidadanci, talaka ne yana fama da matsalar ba shi da abin da zai ci a gidansa, ba shi da kuɗin da zai biya wa 'ya'yansa makaranta an koro su. To amma ya san shi sai muna nazarta sai ga, ko kuma watakila by experience in ya zo wajen ka ya ce da Allah ina so a taimake ni da kuɗin abinci da kuma kuɗin makaranta, sai ga kaman ba haka ba shi ba. To watakila sai je ya shafa wa kafarsa man shanu ko wani abu, sai ya samu bandeji ya ɗanyen ya fami wani abu, sai ya tauye ne maka ɗingishi, sai ya ce wallahi aiki ne za a yi masa yanzu ma gashi. Nawa ne kuɗin aikin? Sai ce maka naira 30,000 ne. A hakan ma fa kai marwaci sai ka ce to ga 20,000 ka je ka nemi 10,000. Shi kuma nan 20,000 ɗin kana bashi sai ya garzaya ya je siyo shinkafa rabin buhu, ya siyo mai ya siyo kaza to tila gobe sai kace to wannan tunda bai ba wallahi bazan tsara masa ba wannan gaskiya halin kananan mutane abin da ya kamata kai masa shine sai kace to shikenan in ka gano sai kace masa ya zaka muna namun zato dan Allah yanzu Allah ya tambaye ni ranar alkiyama dan Allah ya tambaye ka kai min shedar ruwa a gaban saran alkiyama za ka yi min ka san kana da wannan bukatar ai sai ka zo ka gaya min zan maka dan Allah gaba ka gyara ƙarya haramun ce shi fa ya aikata laifi a wajen Allah to amma ne ya ce ai gobe ma zai dawo ni kai ma da Allah zai ma haka jiya da karo ishi ka ce Allah harkan nan ka sa ta yi wa Allah in ta yi ni ma zan daina saba maka sai ta yi kuma ka saba maka gobe da wata ta zo ka ce wallahi Allah wancan karin ma shedan ne amma yanzu insha Allah da Allah ya ce to tunda ka saba min wallahi kai ma bazan baka zaka ji dadi sai ka ce ai Allah karimi ne mai karamci to kai ma kai karamcin sai Allah ya maka irhamu turhamu wannan zaka koyi wannan darasin a karkashin wannan aya wayattakhidhu ma yunfiqu qurbatan inda Allah wa salawatir rasul ma yunfiqu ai fil jihad wasu kuma suka ce ma yunfiqu ai fil sadaqati ala innaha qurbatun lahum lalle wannan abinda suka bayar ku saurara ku ji innaha qurbatun lahum lalle kuwa wato zai zama kusanci a gare su Rashid Rida a cikin tafsir al-Manar yayi wani taujihi mai kyau akan magana cewa ala innaha qurbatun lahum Allah yana ƙarya ne Allah baya ƙarya tunda yace wayattakhidhu ma yunfiqu qurbatan inda Allah wa salawatir rasul ki ai ku kasan cewa lalle qurbat iya qurbatul lahum amma me yasa Allah ya sake maimaita wannan close din yace ala innaha qurbatul lahum sai yace wannan ikhbarun bi qawlihi linafaqatihim labarin da Allah ya bayar akan ciyarwar mutanen nan muakkidun biftihas muakkadun ka duba ga sai da Allah ya sa wa magana karfi ta hanyar sa kalmar adatut tanbi' ala jama'a amma da wanda yake bacci ya tashi inda wanda hankalinsa ya tafi wani waje ya dawo da hankalinsa ku tsaya shine ma'ana ala ku tsaya ga wata magana mai muhimmanci da nake so ku underline dinta ku ja mata layi ku sa ta a ranku me yasa sai da Allah ya kawo wannan karfin sannan nabi kuma sai da ya hada da innaha emphasis sai da ya ce innaha lallai ita wannan sadakar da suke bayarwa sannan bayan nan kuma bai ce innaha tuqarribuhum ba sai ce qurbatun lahum wannan subject and predicate kenan jumla in ta zama jumla ismiya sai nominal sentence karfinta a balagance ya fi karfin jumla fi'iliya sai aka kawo ta a siyagar mubtada da khabar qurbatun lahum kuma aka kaddamar da mubtada din ala al-khabar aka ce qurbatun ai hiya qurbatun lahum duk mai isa Allah subhanahu wa ta'ala ya haka domin ya tabbatar maka da cewa in dai kai Allah sai ya maka ba wanda ya taba yin abu na alheri ladan sai ya tafi a banza ba zai yi ba sai ka amfana da shi wajehin amfana kuma ko dai ya zan duniya da lahira wannan shine first class ko ya zan to a lahira kawai wannan shine second class upper kenan ko kuma ya zan to a duniya kawai sai ta ko arne ne in ya badda kudinsa saboda tauri saboda alheri sai ya gani ko a duniya ne kai ko musulmi ana sa ranka gani duniya da lahira haka ya faɗa a cikin tafsirul manar to innaha qurbatun lahum sai Allah ya ce sayyidukhiluhumullahu fi rahmatihi me ce rahmat ta sa anan ibnu ashur Allah ya ji kansa da rahama yake cewa da Allah subhanahu wataala ya ce sayyidukhiluhumullahu fi rahmatihi wannan maganar bayani ne na cewa innaha qurbatun lahum in ka ce qurbatun lahum kusanci ne a gare su to actually me kusancin shine shiga cikin rahama yau ko an aka ce ka fasa komai a duniya amma za ka shiga rahama Allah za ka ce wallahi na yadda duk wahala da zan sha insha walaitaka tahlu wal hayatu mariratun walaitaka tasqu wal anamu ghidabu walaitan ladhi bayni wa baynaka salihun wa bayni wa bayna al alamin kharabu إذا نلت منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب duniyar nan gaba ɗaya alalace take Allah ne kadai daidai mai kyau. Yau an aka ce ka samu certificate na rahamar Allah ai ka gama. To qurbatul lahum din fassarar ta da bayanin ta shine shiga cikin rahamar Allah subhanahu wata'ala. Sai kuma qurbatul lahum din kuma shine samun addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته للي دسلنا الله سبحانه وتعالى زي شغل سوتك الرحمة إن الله غفور رحيم للي الله سبحانه وتعالى غفور رحيم مي يوم غفراني كما مي جنقيني فسيال الله يتي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه والسابقون الأولون للي السابقون نقب قبو عند سكرقا تهني رين إيماني تهني تيمكم النبي صلى الله عليه وسلم تهني رين مسبيئية سكرقا قوة الأولون سوني فارنسل من المهاجرين أما daga cikin waɗansu da suka yi hijira, domin akwai waɗanda suka yi hijirar amma kuma daga baya, da haka min anan tabi'iyya ce. Ko da ke da ahlus sunna sun fito a ce, ahlus sunna wal jama'a sun fito a ce tafsiriyya ce bayaniya, saboda rafida da suke so su ce to ai ga Allah ma ya ce ba dukkansu ba wasu daga cikinsu ne. To wanda duk ya yi amfani da wannan sigar ta cewa tad'iziyya ce domin cire waɗansu sahabbai ya kai su kishiyar rahama, to ya jahilci kuma ƙarshen aya. An gane? Mutane ne kana da su ɗari. Su ɗari, to sai ka ce ina so ku yi tafiyar kilomita 10, kar ku tsaya daga inda kuke zuwa ki tafiya kilomita 10 ku je gona ta da take kilomita 10 nan. Su ɗari ne. To ga wata ɗarin can ma a wani waje, su kuma a wajen gonar suke, sai ka ce da su ku kuma ku maza ku zo ku tarbi waɗannan da suka taho su ɗarin. An gane Hausa ko? Ko kuma sai zanto duration ɗin gaba ɗaya awa 10 ne. A cikin awa 3 sai ga mutum 40 sun isu cikin waɗanda ka ce su zo su taho daga garinsu tafiya kilomita 10. Kafin awa 3 nan ta cika kuma mutum 60 su kuma cikin 'yan gidan sun shigo tarbarsu, sai yanto 60 sun tarbi 40, ana nan an ƙara awa 4-5-6 sai ga kuma waɗansu 30 ɗin sun zo. Kaga ga 40 ga 30-70 kenan. A hankali har sai da aka cika awa 10 nan ma sanar ragowar suka ƙaraso, su ma wa'ancan a haka suka dinga tahowa. To sai ka tashi zaka ba da assessment, sai ka ce a wa'anda suka fara isowa cikin wa'anda na ce su taho daga garinsu da wa'anda na ce su zo su tarbe su, kaga anan kai exempting din wa'anda ba su iso da wuri ba, ko ka ce wa'annan da kuma waɗanda suka zo daga baya dukkansu na ba su maki 100. To akwai laifiya nan? Kawai illa dai kawai akwai praising, akwai yabo na waɗanda suka zo da wuri, amma waɗancan kuma ba tsine musu ba, su ma ƙarshe kuma sun shigo cikin abin. Kun gane ko? To shi ne ma'ana wasabiquna al-awwaluna, waɗannan waɗanda suka riga imani, suka riga taimakon manzon Allah sama, min al-muhajirina, akwai su a cikin muhajirun, wal ansari akwai su a cikin al ansar, wannan sune class na farko. Wallazina tabauhum, da wa'anda suka biyo na farkon, masu wannan suna da excellent, wannan kuma suna da very good, da ma masu good din sai suka biyo su. Kaga dai an cover din zugo da ihsanin, kuma bisa kyautatawa wa'annan radiyallahu anhum, Allah ya yarda da su, wa radu anhu, su ma sun yarda da Allah. وأعد لهم جنات كما الله يأتانا دمس الجنة تيبا ما قد أعيبا قوة الجنة تجري تحتها الأنهار قورة ميسنا قدانا أكركشن ونن الجنة خالدين فيها انسن شغزاس دوما أسكن ونن الجنة أبدا ba za su fita ba har abada zalikal fawz al'azim le wannan ba shine rabo wanda yake babba ibn jarir tabari Allah ya kansa da rahama a cikin tafsiri yake cewa ubangiji subhanahu wata'ala jalla zikiruhu yake cewa wallazina sabaqun nasa awwalan ila al-iman wanda suka fara yin imani a cikin musulmai suka yi imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin wa'anda suka yi hijira suka bar mutanansu da danginsu suka bar gidajensu da kasarsu da garuruwansu su dinnan da wa'anda suka taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan makiyansa magautansa kafirai da wa'anda suka biyo bayan wa'annan categories din guda biyu da imani da Allah da manzansa shine izan din kuma suka yi hijira daga gidan yaki gidan kafirci suka zo gidan musulunci to wayannan dukkan su Allah ya yarda da su sai yanzu mun ji as-sabiqun al-awwal to su waye actually as-sabiqun al-awwal to anan ne malaman tafsiri suka ce kamar Ibn al-Jawzi a cikin Zadul Masir yana tattara madaran maganganun malaman sai ya hade maka su yace malamai sun yi sabani zuwa mazhaba bakwai akan suwaye as-sabiqun al-awwal akwai wanda suka ce as-sabiqun al-awwalun sune duk sahabin da aka bi tarihin sa aka ga ya musulunta tun ana kallon Baitul Maqdis kafin a dawo kallon Makka to wannan sune as-sabiqun al-awwalun wannan shine ra'ayin Abu Musa al-Ash'ari da Sa'id ibn al-Musayyib cikin tabi'ai da Ibn Sirin da Qatada da a cikin tabi'ai kuma ra'ayi ne mai karfi ra'ayi na biyu kuma shine ra'ayin da Imam Amir ibn Shirahil al-Sha'bi ya tafi gare shi shine sune wa'anda suka musulunta kafin a bude maka wa'anda suka yi wa manzon Allah mubay'a bai'atul ridwan kun ga kenan su Muawiya su Abu Sufyan wa'annan duk ba sa ciki dan ba su aka yi bai'atul ridwan amma su za su ga cikin allazina tabauhum bi ihsan amma duk wanda ya musulunta kafin bai'atul ridwan to yana cikin as-sabiquna al-awwaluna wannan shine line da yake demarcating tsakanin as-sabiquna al-awwalun da kuma allazina tabauhum bi ihsan magana ta uku kuma shine ra'ayin Aba ibn Abi Rabah yake cewa a as-sabiquna al-awwaluna sune iyawa inda suka je Badar wanda duk daga baya zo irin su Khalid ibn Walid da sauransu su kuma ba sa ciki sai dai su shiga cikin allazina tabauhum bi ihsan ra'ayi na hudu kuma shine ra'ayin yake cewa kamar yadda Ibn al-Jawzi ya kawo ce sune gaba ɗaya sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sune as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar da aka duk wani wanda ya imani a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ya shiga cikin su to allazina tabauhum bi ihsan fa sune mu da tabi'ai har izuwa kan mu sune Allah dan haka an ja layi musulmai na al'umma Annabi sallallahu alaihi wasallama kala biyu ne akwai as-sabiquna al-awwaluna sune sahabbai gaba ɗayan su to anan sai dole ka ce to min dinnan tafsiriya ce bayaniya ba tab'idiyya ba an fahimta wannan ra'ayin yana da kyau sosai to amma dai gaskiya dalilai sun fi karfafan ragowar ra'ayikan sai ra'ayi na biyar shine ra'ayin da Mawardi ya faɗe shi yake cewa as-sabiquna al-awwaluna sune wa'anda tun lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama kan yarasu suka mutu suka shahada wasu suka mutu wasu suka shahada ma'ana as-sabiquna ila al-maut wa ash-shahadati bayan manzo Allah ya bar duniya kuma sune allazina tabauhum bi ihsan wa'anda suka zo su ba suka shahada a wajen yaki kamar irin su Sabit ibn Qais ibn Shammas kamar irin su Zaid ibn Sabit amma irin su Zaid ibn Harith ta fa sun mutu tun manzo Allah yana da rai irin su Ja'far ibn Abi Talib irin su Hamza amma irin su Sayyidina Ali fa da su Sayyidina Umar da su Sayyidina Abubakar su duk suna cikin allazina tabauhum bi ihsan a wannan ra'ayin to kaga wannan ra'ayin gaskiya haka shiwaye yana da dan rauni ko ba haka bane sai ra'ayi na shida afuwar ra'ayikan guda shida ne ra'ayin da Al-Qadi Abu Ya'la ya kawo shine as-sabiquna al-awwaluna sune wa'anda suka musulunta kafin hijira zuwa Madina allazina tabauhum bi ihsan kuma sune wa'anda suka biyo su zuwa Madina Imam Al-Qurtubi a cikin tafsirin sa Allah ya ji kansa da rahama yake cewa ya kawo matsaloli bakwai karkashin wannan aya to a matsala ta uku ya nakalto daga Abu Mansur Al-Baghdadi At-Tamimi yace ashabuna mu malaman mu mujmi'una ala anna afdalahum as-sabiquna al-awwaluna sune sahabban farko da suka musulunta amma an yi ijma'i akan cewa a cikin su ma in aka ce a nada shugabanni waɗanda suka fi falala sune al-khulafa'u ar-rashidun al-arba'a Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali shi yasa daga wani lokacin ko a hudu ba ma warda Allahu an al-khulafa'i ar-rashidin sannan sai a biyo waɗancan a ce wa an sa'ir sahabati ajma'in wa anna ma'ahu ثم الست الباقون daga su a matsayi sai kuma shidan da suke biye da su sune عبد الرحمن ابن عوف طلحه بن عبيد الله الزبير بن العوام ابو عبيده بن الجراح سعد بن ابي وقاص سعيد بن زيد ka hada su da wayannan sun zama su goma ثم البدريون a matsayi kuma sai ka kara da cikon mutum 200 ko kuma cikon mutum 300 da ƴan kai cikin waɗanda suka je Badar tunda mutum 310 wani abu ne suka je Badar a bisa magana mafi inganci to in ka ware 10 to 300 da ƴan kan in ka tattaro su to sune kowa gurgudan matsayin sa a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama gurgudan inda zaka sa su kaga a cikin mutanen Madina ma wasu sun shigo ciki kenan ko thumma ashabu Uhud to sai mataki na hudu kuma waɗanda aka yi yakin Uhud da su suna musulmi sai mataki na biyar kuma ahlu bai'atir ridwan mutum 1400 gaba ɗayan su da suka yi mubaya'a a lokacin tahta shajara a Hudaybiya to daga nan kuma duk wanda bai shigo cikin nan ba irin su Muawiyah ibn Abi Sufyan Allah ya ƙara yarda a gare su suwa da suwa ne su kuma a bayan waɗannan ciki su Khalid ibn Walid shi yasa ai abu ya taɓa shiga tsakanin Abdurrahman ibn Auf da Khalid sai Khalid yake cewa da Abdurrahman ibn Auf kufa da kuka riga mu dinnan gani kuke kaman ku kadai ne musulmi sai wannan magana ta bakantawa Abdurrahman sai je kai karar Khalid wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace daga yace la tasubbu ashabi fa wallazi nafsi bi yadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhdin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu kaga la tasubbu ashabi ka ku baci sahabbaina baci kuma shine ka fada mutum maganar da bata dace ba wa huwa duna shatam bai kai zagi ba amma kuma duk ana iya kiransu da suna zagi a matsala ta hudu Qurtubi yace wa amma awwaluhum islaman a cikin hudun nan kuma wanda yake al-asbaqu bil islam a cikin as-sabiquna ma shine as-sabiqu a cikin su shine head overall gaba ɗayan su yake cewa farawa mujalid an ash-sha'bi qala sa'altu ibn abbas an awwalun nas islaman fa qala abu bakr wannan shine sayyidina abubakar Allah ya kare da a gare shi yace aw ma sami'ta qawla hassan baka ji abinda hassan ibn sabir yake cewa ba idza tadhakkarta shajwan ko idza tadhakkarta shajwan min akhi thiqatin fadhkur akhaka ababakr bima fa'ala khairul bariyati anqaha wa a'dalaha ba'da an-nabi wa awfaha bima hamala ath-thaniya at-taliya al-mahmuda mashhaduhu wa awwalan nas minhum saddaqa ar-rusula in ji Hassan yace idza tadhakkarta shajwan min akhi thiqatin idan ka tuna damuwa min akhi thiqatin daga mutumin da ka amincewa fadhkur akhaka ababakr in ka wane ya mutu wane ya mutu wane ya mutu to ka tuna dan uwanka Abubakar bima fa'ala ka tuna iya abubuwan da yayi wa addinin nan khairul bariyati shine mafificin mutane banda man in ka dauke manzo Allah sama an qaha ta fuskar tsafta ta imani wa adalaha da nagarta ba'da annabi wa awfaha bima amala kuma shi yafi kowa cika alƙawarin da ya dauka at-thaniya at-taliya al-mahmuda mashhaduhu at-thaniya shine na biyu wanda Allah ya ce thaniya sunaini at-taliya al-mahmuda mashhadu wanda kabarin sa daga shi daga manzo Allah sama sai kabarin sa wa awwalun nas minhum saddaqa ar-rusula kuma shine farkon wanda ya fara gaskatawa da manzanni ma gaba daya shine ya fara gaskatawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abubakar habahu Allah mala wa mundu du'i ajaba na'am bilala wa qad wasa an-nabiyya bi kulli khairin wa a'taqa min dhakhairihi bilala falau shakhsun sayubghidhu i'tiqadan ko falau bahrun sayubghidhu i'tiqadan lama abqa al-ilahu lahu bilala Abubakar Allah ya bashi dukiya ran da aka kira shi ya fara amsawa to as-sabiquna al-awwalun din na kan kan gaba shine Abubakar Allah ya ƙara yarda a gare shi akwai ƙarshen bayani akan aya as-sabiquna al-awwalun sai Allah ya kai ran mu gobe insha Allah sai mu tashi daga ita kuma mu dora abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wannan muka yi kuskure kuma Allah ubangiji ya fi mana